الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 4 ga watan Juma'a al-Akhira shekara ta 1434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 14 ga watan 4 shekara ta 2013 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da darasi takaitacce daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau muna da ƴan tambayoyi kamar guda uku tambaya ta farko dan uwa ke cewa menene matsayin wasu ƴan kudade da banki take cirewa daga cikin albashin ma'aikaci idan ya biyo ta hannunta kamar misali akwai bankuna waɗanda suka yi yarjejeniya tsakaninsu da ma'aikata cewa a duk ƙarshen wata albashinka zai biyo ta hannuna idan wannan albashi ya biyo ta hannuna to zan dau gwalgwadon kaza shine haƙƙina wannan dan kuɗi da banki take amsa in har ya kasance a matsayin wahalarta ne da jibinta na ƙoƙarinta amso albashinka daga hannun gwamnati wannan matsayin shi halaka ne wanda wata banki tana cire jikalu da dala 60 daga cikin albashin ma'aikaci wata zuwa jika 3 in a matsayin kenan ladan wahalarsu ne na kai kawo domin amso maka albashinka a matsayinsu na wakilai to wannan abin da suka amsa matsayin shi halaka ne amma in ba ta wannan fuska bane na kasancewar cewa za a baka ne a cikin albashinka kenan za a cire wani abu ma'ana in har ya kasance wata ya mutu gwamnati ba ta yi biya ba ita za ta biya ka amma za ta dauka za a ciki to wannan baya zaba wannan baya halatta dan shi kasancewar in ka ba mutum rumcin kuɗi kafin kuɗinsa su iso to baya halatta idan kuɗaɗensa sun iso ka cire wani abu a takaice kuwa mun tambayi wasu ƴan uwa sun ce a iya wannan abin da banki take cirewa a matsayin ladan wahalarta ne in ta wannan fuska ne wannan halaka ne sai yake cewa kuma menene matsayin kamar misali kana buƙatar fili domin ka saya ka gina ko wani abun hawa ko wani abu wanda yake na bukatu na yau da gobe ka gani kana da bukata amma baka da kudin saya sai ka kai ma banki ka nuna mata cewa naga kaya ina da bukatar saya amma babu kudi a hannuna mun kashe ciniki da mai kaya kaza ne banki sai ta cire kudi ta biya mai kaya misali in a ce babur ne kun yi ciniki jikka 300 misali banki sai ta dau jikka 300 ta ba wannan mutum in ya so ita kuma wannan babur sai ta dauke shi a kanka a matsayin jikka 320 ko da 30 ko da 50 in ta wannan bangare ne baya halatta saboda anan ita banki ka'ida bata tashi sayin kaya ba in ba dan kai ka saya ba kuma anan bashi ne ta baka ka biya kudin wannan kaya saboda da kai da mai kaya kuka yi ciniki aka dandance to dan haka wannan duk abin da za ta dora maka wannan matsayin riba ne baya halatta a matsayin ka na musulmi in har taimaka maka take bukatar ta yi ta ramta maka kudi kaje kaga kaje da kai da mai kaya ku yi ciniki ku kashe ka biya sa kudi ka karbi kayanka amma maganar cewa ita banki ta biya kudin kaya sannan ta dora maka wani abu zuwa wani lokaci ka biya ta wannan baya halatta wannan shine cinikin da malamai suka siffanta shi da cewa kamar misali mutum ne kaga kaya na sayarwa baka da kudin saya sai ka ce wani saye shi jikka kaza ni kuma zuwa lokaci kaza kaza zan baka wannan ciniki haramun ne baya halatta tambaya ta biyu dan uwa yake cewa menene matsayin halartar mace zuwa juma'a ma'ana mace ta tafi sallar juma'a wannan matsayin sa halak ne an gane ko halak ne ba sunna bane ba domin iya abin da yake sunna mace ta zauna a gida ta yi sallah shine sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya tabbatar mana cewa mace ta zauna a gidanta ta yi sallah manzon Allah ya ce yafi ta je masallaci to amma zuwa masallacin ta wannan halak ne a ka'ida kuma zuwa masallaci na mace ya sha bamban da namiji domin akwai ka'idodi wanda shari'a suka gitta mata farko dai sai ta sanya sutura wadda ta dace ma musulunci kamar yanda ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta mata kowane bangare na jikinta sai ta lullube shi banda fuska banda tafin hannu domin fuska da tafin hannu ubangiji subhanahu wata'ala ya halitta ma mata mu'minai wato bayyanar da su da nasi wanda yake na alqur'ani sannan kuma kayan da za ta saka a jikinta kar su zamanto kaya ne matsatsu waɗanda za su siffanta al'aurarta sannan kuma kar su zamanto kaya ne wanda yake sarasara ko mu ce transparent wanda kenan za a ringa ganin gangan jikin mutum sannan kuma kar ta shafa turare sannan kuma kar ta bi tsakiyar titi abinda ake bukata ta fi gefen titi sannan kuma sharadin zuwa masallacinta idan mai aure ce dole sai ta nemi izinin mijinta an gane ku idan budurwa ce ko wadda take misali bazawara wannan kuma sai ta nemi izinin waliyinta ma'ana mahaifinta ko wani wanta ko wani kananta wanda dai shine majibincin lamarinta don haka kasancewar shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke fada a cikin hadisi sahihi na cikin bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa idan matar ɗayanku ta nemi izinin sa game da zuwa masallaci manzon Allah yace kare hanata a wata riwaya manzon Allah yake cewa la tamna'u ima Allah masajid Allah bayin Allah mata kar ku hana su zuwa masallatan Allah to dan haka kasancewar wannan ko ba bambanci tsakanin sauran salloli da sallar juma'a tare da cewa wasu malamai irin malaman malikiya Allah ya ji kansu sun karhanta cewa budurwa ta halarci sallar juma'a ba dan komai ba kwa dan tushe kafa wadda take ta fitina don haka sai suka ce amma dattijuwa wannan ba laifi ta kan iya halarta babu wani karhanci akan ta a ka'ida dai in dai mace za ta fita da sutura ta musulunci kamar yanda shari'a ta gitta wannan ba bambanci tsakanin wadda take dattijuwa da budurwa duka sukan iya halartar juma'a wannan matsayin halaka ne amma karkace sunna ne in ta halarci sallar juma'a juma'a ta tsaya mata matsayin azhar domin ita mace tana layin jama'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zana mana cewa sallar juma'a ba ta zama wajibi a kansu tambaya ta uku dan uwa ke cewa kai ne kake zaune da mace biyu uwar gida da amarya rashin zuttuwa ya gitta tsakaninka da uwar gida Allah ya kaddara saki tsakaninka da ita bayan ta gama idda ka sake aurenta a nan wacce ce uwar gida wacce ce amarya duk da cewa wannan mas'ala ta uwar gida da amarya mas'ala ce ta al'ada ba mas'ala bace wata ibada amma a al'ada in muka koma a abin da yake a shar'anci ita wannan uwar gida ta rikida ta koma ita ce amarya saboda ka'ida manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mana in kana zaune da mace idan ka auro budurwa wannan budurwa za ka yi kwana bakwai a ɗakinta bayan cikar kwana bakwai sannan sai ka yi rabon kwana idan ko bazawara ce ka auro manzon Allah yace za ka kwashe kwana uku a ɗakinta bayan cikar kwana uku sannan a yi rabon kwana kaga kenan wacce ai ta koma ita ce uwar gida amma duka wannan mas'ala ce wanda take ta al'ada cewa wance ita ce uwar gida wance ita ce amarya wance ita ce mai ɗakin tsaka wannan duka mas'ala ce wanda ba ta da wani abu wanda yake na hukunci wanda yake raje da ita darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun gama babi na 61 baban da ke bayani dangane da hani na Allah tabaraka wa ta'ala da manzansa game da ruwa kai tsaye insha Allah za mu tashi farkon babi na 62 قال المصنف رحمه الله تعالى باب الإيثار والمواساة الإمام النووي الله يجيكنسا كي تشيوا وانن بابيني واندكي بياني دنگني دا ابن دي زودغ الله سبحانه وتعالى زمنزنسا na fifita wani akan san kanka game da abin da kake da buƙatar shi wato da taimaka ma juna shi lafazin al-ithar masdar ne na fadar su athara yu'thiru itharan wanda asalin ita wannan kalima abin da ta kunsa na ma'ana shine fifita wani akan san kai kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa a cikin suratu Yusuf hikayar da Allah yake mana dangane da faɗar ƴan uwan annabi Yusuf ga Yusuf alaihi salam qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khati'in suka ce mun rantsi da Ubangijin da ya halice mu tabbas kai Yusuf Ubangiji ta'ala ya fifita ka akan mu duk da cewa mun kasance masu kuskure iya abin da ya gudana game da abin da muka aikata da kai kaga ash-shahid laqad atharaka Allahu alaina ay laqad faddalaka Allahu alaina ubangiji ta'ala ya fifita ka akan mu haka idan ka dawo cikin suratu Taha ubangiji ta'ala ke cewa qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana min al-bayyinati wallazi fatarana faqdi ma anta qad innama taqdi hadhihi al-hayata ad-dunya lokacin da annabi Musa alaihi salam ya jefa sandarsa ta hade dukkan abin da ƴan dabo suka zo da shi wannan ƴan dabo suka tabbata abin da annabi Musa ya zo da shi mu'jiza ce wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke karfafar manzanninsa ma'ana gagara koyo ne ya wuce a ce dabo domin su sun san menene hakikanin dabo a lokacin nan suka fadi suka yi imani suka yi sujada ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala suka yi imani da annabi Musa da Ubangijin da ya turo shi la'ananne Fir'auna sai yake cewa shin yanzu ku yi imani da annabi Musa kafin na ba ku izini yace wallahi abinda nake tabbatar muku lalle wannan Musa wato babban ku ne shugaban ku ne wani makirci ne kawai kuke nihi ku kulla Fir'auna ya musu barazana yace zan yanki hannuwanku da ƙawahuwanku ma'ana hannun dama kafar hagu bayan haka yace kuma zan tsire ku a jikinku tittirin dabino za ku san da cewa da ni da Ubangijin Musa wane ne ya fi wani tsananin hukuma kai tsaye waɗannan muminai suka ce lan nu'thiraka ala ma sha'ana min al-bayyinati wallazi fatarana suka ce wallahi ba za mu fifita ka ba akan abin da yazo mana na hujjoji daga wajen ubangijinmu mun rantsi da ubangijin da ya halicce mu dan haka ba gudu ba ja da baya imani da Allah da gaskata annabin shi annabi Musa alaihi salam wannan abu ne wanda ya samu zama a zuciyarmu dan haka faqdi ma anta ka suka ce kai fir'auna aikata duk abin da kake nihin ka aikata inna ma taqdi hadhihi alhayat ad-dunya duk dai abin da zaka yi bakin shi wannan rayuwa ta duniya rayuwa ta duniya ko ba inda za ta je ta zo sai suka ce inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wama akrahtana alayhi min as-sihr wallahu khairun wa abqa to dan haka dai a takeice wannan kalima ta al-isar shine kenan fifita wani akan san kanka dangane da abin da kake da bukatar shi kana da bukatar abu dan uwanka yana da bukata sai ka dangana ka bar masa wannan shine ake kira da al-isar wanda zamu ga ayoyi na al-Qur'ani akan haka don haka shi wannan kalima ta al-isar menene kishiyarta tambaya baban da ya gabata babun nahyi anish-shuhi wal-bukhl ash-shuhu ma'ana shine kishiyar al-isar wanda in aka ce ash-shahih mutumin da baya bambaruwa marowaci kuma tare da haka yana kwadan abin da ke hannun jama'a to amma shi al-mu'sir me fifita wani akan san kanshi kaga fa innahu tarikul lima huwa muhtajun ilayhi domin kwata-kwata abin da yake da bukata ya dangane ya bar ma dan uwansa don haka kasancewar abubuwa ne kamar guda uku farko dai akwai as-saha sannan akwai al-jud sannan kuma akwai al-isar wanda malamai sun bambanta tsakanin waɗannan kalimomi guda uku wanda kuma kowace kalima kalima ce wadda take ta yabo kamar yadda Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa yayi bayani gamsasshe akan waɗannan lafuzza a cikin littafinsa mai suna Madarikus Salikin shi kalima ta as-saha ko mu ce as-sakhiyu in aka ce mutum wanda yake mai kyauta idan aka ce as-saha shine misali kana da jikka 100 aka buƙaci ka taimaka sai ka cire jikka 10 ka bada shin a jikka 100 idan ka bada jikka 10 me ya rabu daga cikin kudin ka ba abin da ya rabu amma ba kowa ba yake sanin ba abin da ya rabu sai wanda yake mumini shi kuma lafazin al-jud kenan wanda yake mai baiwa sai ka ce al-jawad mutumin da yake da baiwa yake da kyauta shi kuma kamar misali kana da jikka 100 aka buƙaci ka taimaka sai ka kasa jikka 100 tsakiya ka dau jikka 50 ka bada ka rike 50 ko ka bada jikka 60 ka rike 40 ko ka bada 70 ka rike 30 to me irin haka shine ake kira al-jawab ma'ana mai baiwa kaga wannan na biyu yafi na farko shi na farko jikka 100 yake da ita aka buƙaci ya taimaka ya dauki jikka 10 ya bada a cikin jikka 100 dan ka bada jikka 10 ko jikka 20 ba abin da ya rabu amma shi wannan al-jawad yana da jikka 100 aka buƙaci ya taimaka sai ya kasa tsakiya ya bada rabi ko kuma ya bada mafi yawa kamar a jikka 100 shi ya bada jikka 60 ko jikka 70 ko jikka 80 ya rike 20 to wannan shine ake kiran shi al-jawad kamar yadda Umar Allah ya kara masa yadda kasa dukiyar shi tsakiya yayi ya kawo rabi ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi ga gudunmuwa ta domin daukaka addinin Allah kaga Umar anan ya cancanci wannan sifa a ce masa al-jawad kamar misali a matsayinka a ce a yau iya abinda ka mallaka a rayuwarka miliyan 10 sai ka kasa tsakiya ka dauko miliyan 5 ka bada domin gudanar da waɗannan kudade akan hanyoyi waɗanda suke na daukaka addinin Allah na uku shine al-isar an gane ku kenan me wannan sifa sai mu ce da shi al-mu'sir me fifita wani akan san kanshi kamar misali kana da jikka 100 sai ka dangana gaba ɗayan jikka 100 ka dauka ka bada a lokacin da aka buƙaci taimakawa kamar yanda Abubakar Allah ya ƙara masa yadda gaba ɗayan abin da ya mallaka na dukiya ya dauka ya kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi ga gudunmuwata ga Allah da manzon sa domin daukaka wannan addini manzon Allah yace mi ka bara ma iyalinka yace Allah da manzon sa to amma a ka'ida ba a kowane lokaci bane ko zaka kakkabe hannunka gaba ɗaya ka bada in imaninka ya kai na Abubakar to kakkabe ka bada dan ba a buƙatar ka kakkabe hannunka gaba ɗaya sannan kuma ka zamanto nauyi akan jama'a ko ka zamanto dan maula shari'a ba ta yadda da haka ba nasi ne na alqur'ani ya bayyana mana ubangiji ta'ala ke cewa ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا الشاهد أبنجي تعالى يتي كدا كشنفد هننك ما تكر شنفد آواما أنا دئ أبن دي شغوك كتكي كبادا إن هر كي حكا أبنجي تعالى يتي فتقعد ملوما محصورا سيك زمنتو an gane ko maluman abin zargi a cikin jama'a ka zama nauyi akan jama'a har jama'a su ringa tsoki gaba da kai kuma sai ka zamanto abin yankewa baka da komai to dan haka kasancewar shi wannan kalima ta uku al-isar martaba biyu ce martaba ta farko shine ka gabatar da dan uwanka mumini akan san kanka dangane da abin da kake da bukata misali dan uwanka ne yake da yunwa yana bukatar abincin da zai ci kai ku ga abinci a wurinka me za a yi sai ka dangana ka bara masa ko dan uwanka yana da bukatar abin sha tare da cewa kana da bukata kai ma sai ka dangana ka bar masa ko cewa dan uwanka ne tufafi ya tsufa ka dinka sababbin tufafi ko kana da wasu tufafi kyawawa kana da bukatar su shi yana da bukata sai ka dangana ka bar masa to wannan shine ake kira da al-mu'sir ma'ana mutumin da yake fifita dan uwansa mumini akan san kansa dangane da abin da yake da bukata don haka kenan anan abin da muke so mu gane kana da bukatar abu dan uwanka yana da bukata inda hali abin da ake bukata ka dangana ka bar masa amma duk lokacin da ya kasance in ka dangana ka bar masa kai ku zaka zama nauyi akan jama'a to wannan bai ya dacewa domin wannan abinda malamai suke kiran shi wauta ne da gajiyawa ka tabbata baka da maimakon shi kuma babu inda zaka je ka nemo ka dangana ka bada wannan shi bai dace ba don haka malamai suka ce haka nan mutum ya fifita wani da lokacinsa an gane ko akan cewa kai kanka wannan lokaci kana da bukata da shi dangane da abin da zai gyara maslaha ta rayuwarka to wannan bai ya dacewa misali ka bada lokacinka akan hidimar wani tare da cewa kuma kai ma kana da bukatar lokacin domin wasu ayyukanka to wannan bai ya dacewa dan haka anan ka'ida malamai suka ce dukkan sababin abin da zai koma akan ka dangane da gyaran zuciyarka da alaƙar da take tsakaninka da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba a buƙatar ka fifita wani a kanka domin in ka fifita wani a kanka wannan ka fifita shaiɗani ne a kan Ubangiji subhanahu wa ta'ala alhali kai ku ba ka da sani misali ina da wani lokaci wanda wannan lokaci zan iya sarrafa shi a kan wani abu wanda yake na ibada an gane ku domin dawowar amfanin wannan ibada a kaina ko kuma ina da lokaci wanda zan tafi makaranta in je in saurari karatu ko in je in dauko karatu sai in bada wannan lokaci akan wani aiki wanda yake na daban in fifita wani akan lokaci yanzu misali lokaci ne wanda muke karatu sai wani yake da bukatar ka zo kai masa wani abu to anan ba a bukatar ka fifita shi da wannan lokaci naka ma'ana ka je ka sarrafa lokacin akan wani aiki wanda yake na daban wannan karatu da zaka zo ka saurara yafi ka je kai wannan aiki me yasa saboda zawar da zaka yi zata gyara alaka tsakaninka da Ubangiji subhanahu wata'ala zaka samu gyara wanda yake na zuciya da kuma dukkan wata karantarwa ta addini wanda amfanin haka zai dawo kanka a rayuwarka ta duniya kafin makoma lahira don haka anan malamai suka ce wasu suka ce haramun ne wato mutun ya fifita wani akan abin da yake sahu wanda yake na farko misali sahu ne na farko an shigo masallaci kun shigo ku biyu abin da ya rage mahalli gu wanda yake na mutun daya anan bai dace ba koda mahaifinka ne ka bar shi ya shige wannan sahu abin da ya dace ka dau lumfashin sa kai ka rigaye shi an gane ko saboda sahu wanda yake na farko abu ne wanda yake da matukar maslaha wanda zaka dawo kanka a rayuwarka ta duniya da makoma lahira har ma a wani hadisi sahihi wanda na cikin muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa da a ce jama'a sun san abin da ake samu a sahu wanda yake na farko a ce ba za su samu ba sai sun yi ƙuri'a tsakanin su manzon Allah ya ce wallahi da sun yi ƙuri'a ma'ana an shigo masallaci sahu na farko ya cika iya abin da ya rage mahallin mutun daya mun shigo kamar mu biyu ko mu uku kowa yana famar shiga wannan mahalli dai da ya rage to dan kar a samu wata hayaniya sai mu yi ƙuri'a a rubuta sunaye wanda aka dauko sunan shi shi ya dace da tsayawa a wannan sahu na farko manzo Allah ya ce inda mun san abin da ake samu a sahu na farko a ce ba za mu samu ba sai mun yi ƙuri'a manzo Allah ya ce da mun yi ƙuri'a don haka malamai suka ce haramun ne ka fifita waninka akan sahu wanda yake na farko haka nan kusantar limami a ranar Juma'a domin kusantar limami a ranar Juma'a shi ma abu ne wanda yake da fadla wadda take ta gaske kamar yadda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka fagen su malam Ibrahim wato kiran sallah baya halatta ka fifita waninka akan shi kamata yayi ma a yi rigaye manzo Allah yake cewa da jama'a sun san abin da ake samu game da kiran sallah da ta da ikama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kiran sallah da sahu na farko manzo Allah yace a ce ba za su samu ba sai an yi ƙuri'a manzo Allah yace da an yi ƙuri'a don haka sai ka dau lumfashin dan uwanka da zaran kaga lokaci yayi rigaye shi ko kuma kafin lokacin yayi ka zo ka tsaya ka rike mikro a hannunka lokaci yana yi kiran sallah za ka yi kaga waɗannan abubuwa ne waɗanda suke na ibada wanda ba a buƙatar mutum ya fifita wani akan shi don haka wasu malamai suka ce haramu ne wasu ko suka ce matsayinsa makaruhi ne saboda shi mumini duk wani fage wanda yake na alkhairi to abinda ake buƙata a yi rigaye kamar yadda Allah ya umarce mu da haka a cikin suratul baqara da suratul ma'ida fastabiqul khairat ubangiji ta'ala yace ku yi rigayen juna zuwa ayyuka waɗanda suke na alkhairi ka'ida abinda muka faɗa ko mahaifinka ne a wannan mahalli bayyada cewa ka fifita shi akan san kanka martaba ta biyu game da wannan kalima ta al-isar wato shine fifita yarda ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala akan yardar wani ma'ana a matsayinka na mumini da'iman ba dare ba rana duk abinda za ka aikata to ka yi nihin neman yarda ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ko da jama'a gaba ɗayansu za su yi fushi da kai wannan matsayi ne na fiyayyun halitta annabawan Allah da manzanni wanda ya fice wanda yake number 1 a wannan fage shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya turo shi a matsayin manzo lokacin da duniya ta yi duhu game da shirka da kafirci Allah ya turo shi da hasken imani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi muqawama da dukkan duniya abinda yake fama wannan sako da Ubangiji subhanahu wata'ala ya dora masa manzo Allah ya ce sai ya isar da shi ko da jama'a gabaɗaya za su yi fushi da shi wanda ya ishe mu misali mutanansa Quraishawa suka zo suka taro a wajen Abu Talib suka ce ya kai baba wannan ɗan naka fa ya matsa mana ya kai mu bango gashi ya zazzage mu ya zazzagi gumakanmu in kai sun ce zagi kar ka fahimci zagi a al'adarmu idan suka ce zagi abinda suke nihi da zagi wai faɗa musu gaskiya menene zagin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu ya ce duk wani gunki a sake shi bai cancanta ba a sarrafa masa wani abu mai sunan ibada ko mun kankanta sa dole a kadaita Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin ibada ma'ana shine wai iya zagin da manzon Allah ya musu suka zo suka ce ka shaida masa kirawushi in har mulki yake nema to za mu yi taron gaugawa gaba ɗayan mu birnin Makka za mu haɗu mu masa wankan sarauta mu nada shi daga yau shine shugaba in har mulki yake bukata idan ko dukiya yake bukata za mu tattara dukiya mu hada masa yafi kowa arziki a kasar Makka in kuma cutar shahawa gare shi to za mu zaba masa macen da tafi kowace mace kyau a birnin Makka mu aura masa manzon Allah yace duk abinda kuka ambata yace wallahi bana bukata abinda yafi wannan sauki nake bukata game da ku suka ce menene yace ku ce la ilaha illallah suka tashi suna kadi riga aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab yanzu duka wannan allolin namu gaba ɗayan su kawai a watsar da su a koma bautar ubangiji daya daya suka ce kai lalle wannan abu ne wanda ya kai matuka a wajen mamaki maza Allah yace to kusan da cewa yace wallahi da za a dura rana a tafin hannuna wanda yake na dama a tafin hannuna na hagum a dura mun wata duk nauyin su maza Allah yace wallahi bazan dina kira zuwa kadaita ubangiji a cikin ibada bazan dina kiran kadaita ubangiji na a cikin ibada kaga anan maza Allah sallallahu alaihi wasallama jama'ar da suka fi kusa da shi manzon Allah ya bata da su domin neman yarda ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda a ƙarshe aka sanya masa takunkumi da shi da dukkan mabiyansa ba a saye daga wajensu ba a sayar musu ba a aura daga cikinsu kuma ba a aura musu aka sanya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da jama'ar sa takunkumi amma wannan bai sa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa suka gudu ko suka ja da baya akan abin da suke na kira zuwa kadaita Allah a cikin ibada Abu Bakar Allah ya kara masa yadda daga birnin Makka aka kore shi sai da wani shugaba a birnin Makka ya fito shine Ibnu Dajinna yake cewa ya ku jama'ar Makka ina tabbatar muku Abu Bakar yana karkashin amanata yana karkashin alƙawalina irin su Abu Bakar bai dace ba a ce an fitar da su daga birnin Makka sannan aka bar Abu Bakar ya zauna a birnin Makka a mahaifarsa wanda a ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya kore shi akai daga mahaifar don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine number 1 a wannan fage ma'ana fifita yarda ta Ubangiji subhanahu wata'ala akan yardar halitta gaba daya koda jama'a za su yi fushi da shi wato su ji haushin sa don bai gushe ba akan wannan hali sakon da Ubangiji subhanahu wata'ala ya turo shi da shi sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya isar da wannan sako kamar yadda ake bukata domin bai bar duniya ba sai da Allah ya turo sakon cewa wannan addini ya cika shi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina haka a khutubarsa ta hajjin bankwana manzon Allah yake cewa ya ku jama'a kusan da cewa a gobe kiyama Ubangiji ta'ala zai tsaida ku yayi muku tambaya game da ni shin sakonsa na isar ko ban isar ba wace amsa za ku ba Ubangiji na suka ce za mu tabbatar masa cewa amanar da aka dora maka ka isar da ita kamar yadda ake bukata manzon Allah sai ya daga yatsar shi sama sai yake cewa Allahumma shahad Allahumma shahad Allahumma shahad Allahumma hal ballagtu yake cewa ya Allah ka tabbata ya Allah ka shaida ya Allah ka shaida bayinka sun ce na isar da sakonka to dan haka kasancewar a matsayin mu na mu'minai dole ya zamanto mu fifita yarda ta Ubangiji subhanahu wata'ala akan yardar jama'a koda jama'a za su yi fushi da mu ko mun kusacin mutum da mu kai ko uwa ko uba za su yi fushi da kai akan kabi Allah kabi manzansa sai dai su yi fushi domin haƙƙin Allah da na manzansa shi yake gaba da dukkan haƙƙin kowa in har mahaifi da mahaifiya suna taƙamar cewa su ne sababin samuwarka a doron ƙasa to kar su manta da kai da su gaba ɗaya waye halicci ku a babu ku kuma waye ciyar da ku waye shayar da ku waye ke ba ku iskar da za ku shaƙa kuma wane ne ya bayyana muku hanya ta kurai da hanya ta banza, kuma wane ne yayi alƙawarin cewa in har kun kyautata alaƙar da take tsakaninku da shi, na gare ku rayuwa da daɗa a nan duniya da makoma lahira. In har kun kangare masa cewa kun za ku haɗu da bala'i da dukkan wata musiba a rayuwa ta duniya kafin makoma lahira. Don haka ka'ida mumini dole ya fifita yarda ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala a kan koma wane ne. Don haka hadisi ya inganta a cikin Sahihu Ibn Hibban. Aisha Allah ya ƙara mata yadda take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, manilta masa ridallahi azza wa jalla bi sakhatin nas radiyallahu anhu wa arda anhu nas, wa manilta masa ridan nas bi sakhatillah sakhidallahu anhu wa askhada anhu nas. Manzon Allah yake cewa duk mutumin da ya nemi yarda ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da fushin jama'a, sakamakon abinda zai biyo baya, manzon Allah ya ce a farko Allah zai yarda da shi. Duk wanda Allah ya yarda da shi kakar shi ta yanke saka, domin duk abinda yake buri a rayuwarsa ta duniya da makomarsa lahira zai cin masa. Sannan abu na biyu kuma Ubangiji ta'ala zai sanya jama'a su yarda da shi. Jama'a ba su da ta cewa zukatansu gaba ɗaya a hannun Allah suke. Allah shi yake juya zukatan bayansa. Kana ƙin abu kai tsaye sai Allah ya juya tunaninka ka koma kana ƙaunar wannan abu. So da yawa kana son abu kai tsaye sai Ubangiji ta'ala ya juya tunaninka ka koma kana ƙyamar shi. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce mana, zukatan ƴaƴan Adam gaba ɗayansu tsakanin yatsotsi biyu suke daga cikin yatsotsin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Manzon Allah ya ce gaba ɗayan zukatan jama'a, manzon Allah ya ce kamar zuciya ɗaya tak haka suke. Ubangiji ta'ala na juya zukatan iyayen da ya ga dama. Don haka bayi gaba ɗaya Allah shi yake tuƙa mu. In mun nemi yarda ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ko da jama'a za su yi fushi da mu, to Ubangiji ta'ala zai yarda da mu kuma zai sanya jama'ar su yarda da mu. Manzon Allah ya ce duk wanda ya nemi yarda ta mutane game da fushin Allah, ma'ana ka ringa famar kai dai jama'a su yarda da kai ko da Allah zai yi fushi da kai. Manzon Allah ya ce sakamako Allah zai yi fushi da kai a farko, sannan kuma zai sanya jama'ar su yi fushi da kai. Don haka in dai akan gaskiya ne, to a kashe tsohuwa akan daudawarta a yi ƙuliƙulin kubura da kai, karka gudu karka ja da baya. Don haka sunna ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ba abin da ya isa ya canza ta. Yarda ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ita take gaban komai, duk wanda ya same ta ya samu komai. Amma duk wanda ya rasa yarda ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, to komai da ka sani Ubangiji ta'ala zai yi fushi da shi kuma jama'a za su yi fushi da shi. Don haka wani daga cikin magabata yake cewa ka sarrafa tunaninka a fuska ɗaya, yace ya fi sauƙi ka sarrafa tunaninka akan fuskoki daban-daban. Domin kasancewar in ka sarrafa tunaninka akan wannan fuska ɗaya-ɗaya, to za ta wadatar da kai dukkan wasu fuskoki da ka sani. Ma'ana anan idan ka sanya Ubangijinka gaba a rayuwarka, kai kullum kawai neman yarda Allah kake. Ai kage ya fi sauki akan cewa nan nazo ina neman yardar wani, cin nazo ina neman yardar uwar gida, nan nazo ina neman yardar wani, cin nazo ina neman yardar wani. Fuska nawa misali kaga kenan, wannan fuska ɗaya ɗaya wanda ka sarrafa tunaninka akan ta neman yarda ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, in Allah ya yarda da kai, to gaba ɗayan waɗannan fuskoki koma wane ne, Ubangiji ta'ala zai juya tunanin shi ya saita zuciyar shi akan son ka da ƙaunarka. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce mana, idan Allah ya ƙaunaci bawa, farko Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai kirayi amintacce a wajen wahayi shine Jibrilu alaihi salam. Ubangiji ta'ala ya ce da shi, na ƙaunaci bawa na wani ɗan wane. Don haka ya kai Jibril ya zama tilas akan ka kai ma ka ƙaunace shi. A lokacin nan Jibrilu sai ya ƙaunaci wannan bawa. Ubangiji ta'ala kuma sai ya umarci Jibril cewa ka yi shela a cikin jama'a ta mala'iku, ka tabbatar musu cewa Ubangiji Ta'ala ya kaunaci bawansa wani dan wani, dan haka kuma dole ku kaunace shi. Mala'ikun da suke cikin sammai gaba ɗaya sai su kaunaci wannan bawa. Daga wannan lokaci sai Allah ya saka masa so da karbuwa a cikin zukatan jama'a. Duk wanda ya ganshi sai ya so shi, ya kaunace shi. Dan haka al-Imam Shafi'i Allah ya ji kansa yake cewa ridan nasi ghayatul la tudrak fa alayka bima fihi salahu nafsika falzamhu. Al-Imam Shafi'i yake cewa samun yarda ta jama'a yace wata gaya ce, wani fage ne wanda ba a iya cin masa. In shekara miliyar dubu za ka yi akan neman yardar jama'a, wallahi ba yanda za a yi ka sami yardar su. In dai yardan mutum ne, to ba yanda za a yi ka sami yardan mutum. Inda za ka sarrafa lokacinka dare da rana, ka shekara dubu kana hamar neman yardar jama'a, ba yanda za a yi su yarda da kai. Don haka al-Imam Shafi'i ya ce ridan nasi ghayatul la tudrak, neman yardar jama'a fage ne wanda ba a iya cin masa. Sai ya ce don haka ya kai mai hankali ka lazunci abinda zai gyara halinka tsakaninka da Ubangijinka, don haka ka lazunce shi. Wannan martaba ta biyu tafi wannan martaba ta farko. An gane ko ma'ana mutum ya sarrafa rayuwarsa domin neman yarda ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Wanda in ka ɗauka kasancewar su da yawa za ka ga jama'a suna ɓata lokacinsu akan neman yarda wani, wannan ɓata lokaci ne, abinda ba zai kulla maka wata tsiya a rayuwarka ta duniya ko a makomaka lahira. Kamar yadda wani mawaki ana kiran shi Abu Firas a cikin wasu 'yan baitittukansa yake fifita wato samun yarda ta khalifa, yake cewa falaitaka tahalu wal hayatu mariratun walaitaka tarda wal anamu gibabu walaita allazi baini wa bainaka amiru wa baini wa bainal alamina kharabu idha saha minka alwuddu fal kullu hayyin wa kullu allazi fawqa turabi turabu. Yace ranka ya dade, ina ma a ce kai ka ji dadi a rayuwarka, kowa ya wahala. In dai kai ka ji dadi komai yayi kyau, kowa ma ya mutu. Sai yace ina ma a ce ranka ya dade ka yarda da ni gaba ɗayan jama'a in sun so ma su yi fushi da ni. Sai yake cewa ina ma a ce abinda ke tsakanina da kai ya gyaru, abinda ke tsakankanina da dukkan jama'a ya ruguje. Yace kai ranka ya dade, abinda nake gaya maka, in har na samu so da ƙauna naka, to komai a duniya ya zame mun mai sauki. Yace domin duk abinda ke kan ƙasa, ƙasa sunan shi, ƙarshen alewaje ƙasa, ni ya abinda nake bukata kawai in samu yarda ka ranka ya dade. Kaga wannan wai yarda ta shugaba ce yake nema. Wanda yarda ta shugaba ba tsiyar da za ta kulla masa. Yarda ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ita ce ya zama wajibi bawa ya nema. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Wannan aya malam ya ciro ta daga cikin ayar da farkonta shine fadar Allah Subhanahu wa Ta'ala والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Wanda ita wannan aya yabo ne Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ke yi ga mutanen Madina. Ubangiji Ta'ala ke cewa wallazina tabawwa'u ad-dara, waɗanda suka zauni gidan Madina, wani imana suka rungumi imani da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala da manzansa. Domin kafin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi hijira zuwa Madina da shekara biyu, mutanen Madina suka musulunta, suka gina masallaci, suke salla kafin manzan Allah ya isa. Shine Allah ya ce wal imana, suka rungumi imani min qablihim, kafin isowar ƴan uwansu waɗanda suke al-muhajirun. An gane ko ad-damir anan yaudu ila al-muhajirin, min qablihim ay al-muhajirin, gabanin isowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa, sune suka zauni birnin Madina kuma sune suka rungumi imani da Allah da manzon sa. waɗannan jama'a Ubangiji ta'ala yace yuhibbuna man hajara ilaihim, suna kaunar waɗanda suka yi hijira zuwa gare su daga koma ina, indai sun zo ne da sunan marama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya domin isar da wannan sako, to mutanen Madina suna kaunar su. Ubangiji ta'ala yace wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, Ubangiji ta'ala yace ba sa jin wata keta da hasada da kyashi dangane da abin da aka dauka aka ba almuhajirun. Wannan kasancewar akwai Yahuda wanda suke zaune a Madina da zangunanta su ne Banu Nadir, wanda suka warware alkawalin da yake tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya musu kawanya ya zagaye kasar, ya zagaye garin, duk abin da suka mallaka na dukiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to kowa ya dau abin da zai iya, maza ku fita daga birnin Madina da wannan garuna ku da kuke ciki, kowa ya dau abin da zai iya in ya so a wuce a tafi. Wanda kasancewar wannan ganima da aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya raba ta ga waɗanda suka yi hijira, ƴan Madina daidai da dala ba a ba su ba, kuma suka yarda suka amince. An gane ku, shine anan Allah ya ce wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, ba sa jin wani kyashi da hasada da keta dangane da abin da aka ba ƴan uwansu almuhajirun. Tare da haka sai Allah ya ce wayu'thiruna ala anfusihim, suna fifita ƴan uwansu mutanen Madina akan san kansu. Ubangiji ta'ala ya ce walau kana bihim khasasa, koda wannan abu ya kasance suna da bukatar shi sai su dangana su ba ƴan uwansu. Hadisi ya inganta zawwa suka yi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutanen Madina, suka ce ya Rasulullahi gonakanmu na dabino gaba daya abinda muke bukata ya Rasulullahi ka zo ka kasa su tsakiya tsakaninmu da ƴan uwanmu muhajirun. Waɗanda suka yi hijira suka ce a'a ba ma bukata, suka ce to ku zo mu yi tarayya da ku mu yi aiki, in sun yi ƴaƴa mu raba tare, suka ce wannan kuma mun yarda mun amince. Shine anan Allah ya ce wayu'thiruna ala anfusihim, mutanen Madina suna fifita ƴan uwansu muminai waɗanda suka yi hijira akan san kansu. Ubangiji ta'ala ya ce walau kana bihim khasasa, yace koda sun kasance suna da bukatar abu. Wanda ya ishe mu misali Sa'ad ibn Rabi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na daga cikin siyasar da Allah ya karantar da shi ta hada kan jama'a da tafiyar da al'umma kamar yadda ake bukata. Lokacin da ya isa Madina, manzon Allah sai ya kamo hannun wani mutum daga cikin mutanen Madina, sai ya kamo hannun wani daga cikin muhajirun, sai manzon Allah ya ce daga yau na hada ka da wane matsayin abokai kuke. Manzon Allah ya ringa kulla kawance tsakanin mutanen Madina da waɗanda suka yi hijira, wanda wannan kawance da manzon Allah ya kulla a farkon musulunci, in ka mutu wannan dan uwanka wannan wanda manzon Allah ya kulla abu ta tsakanin ku zai gaje ka, haka kai ma zaka gaje shi. Manzon Allah ya kulla kawance tsakanin Sa'ad ibn Rabi da shi da Abdurrahman ibn Auf. Wannan Sa'ad yake ce ma Abdurrahman ibn Auf, yace ina da mace biyu, yace don haka abin da nake bukata ya kai Abdurrahman, je ka ka gansu, wadda ta burge ka ta kayatar da kai ba ni labari, zan sake ta in ta gama idda ka aure ta. Yace kuma ina da dukiya ta, ina da dukiya, wannan dukiya zan kasa ta tsakiya in baka rabi, kai ma ka samu abin da zaka juya. Abdurrahman yace ya kai Sa'ad yace rike matanka, Allah ya saka albarka a cikin su, dukiyar ka ma rike ta, Allah ya sanya albarka a cikin ta, amma ni abin da nake bukata a nuna mun hanyar kasuwa. Aka nuna masa kasuwa, aka nuna masa yadda ake siye da sayarwa, zuwa wani lokaci shi ma Allah ya wadatar da shi. Kaga anan kenan menene ma'ana fifita dan uwanka mumini akan abin da kake so, akan san kanka koda kana da bukatar abu. Diba fa ka gani
mata ne fa guda biyu amarya da uwar gida ko yace aje je ya diba yayin nazari yaga wacce ta burge shi yaga wacce ta burge shi ya sake ta in ta gama idda ya aure ta kuma dukiyar shi wa abin da ya mallaka yace zai raba tsakiya ya bashi rabi kai ba abokinka ba a yau wani ko mahaifin shi ne jarin mahaifin shi ya ja baya aka ce ya kasa wannan jari na shi kashi 10 ya ba mahaifin shi kashi 1 wallahi ba kowa ba zai iya mahaifinka wanda shine sababin samuwarka a ban kasa balantana aboki aboki nawa da abokinsa wanda suke raba aya daya wanda in ka koma a farko ma a kuruciya takan iya yiwa a darade suke rufa amma aka wayi gari ɗayan ya zamanto babu kwabo amma ya dauki wani abu ya bashi ya gagara wanda gaya da rana tsakani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kulla kawancin amma yace zai raba dukiyar shi dukkan abin da ya mallaka tsakiya zai bashi rabi
na'am
imani kenan idan ya samu zama a cikin zuciyar mu'mini don haka mutanen Madina sun shahara da irin wannan dabi'a akwai dan wani shugaba daga cikin shugabannin Madina shine Qais ibn Sa'ad ibn Ubada Allah ya karra masa yadda wanda ya shahara da wannan dabi'a da wannan sifa shine yana da buƙatar abu ya fifita dan uwan shi mu'mini akan shi ya meka masa abin shi ya dangana wanda wani lokaci shi Qais ya kwanta rashin lafiya kwana biyu baya ganin jama'a waɗanda ake hulɗa da su ake cuduwa ake faduwa ake tashi da su yau da gobe sai ya ga jama'a ba sa zawa gaida shi sai yake tambaya wai menene sababi har yanzu suwa ne ban gansu ba sai aka ce masa innahum kanu yastahayuna min malaka alaihim min addai ai kunyarka suke ji saboda bashin da kake binsu sai yake cewa akhadallahu mala yace Allah ko ya wajen dukiya yamna'u al-ikhwana min ziyara yanzu dukiya za ta hana ƴan uwa su ziyarci dan uwa a lokacin nan sai ya tada wani yaro daga cikin yaransa da sassafe yace je ka kewaya birnin Madina cikin gari da kasuwa gaba daya ka tabbatar musu cewa duk wanda Qais yake bin shi bashi daga yau an yafe masa duk wanda ya san Qais yana bin shi bashi to ya tabbatar da cewa daga yau an yafe masa me shela kafin ya gama wannan shela kafin marice ta yi dangaramar kohon gidan shi saboda yawan yan ziyara sai da aka murje ta jama'a suka yi ca a gidansa kaga anan abin da yake da na haƙƙi akan jama'a yayar da ya yafe musu wannan duka abin da yake binsu na bashi to don haka kasancewar wannan ɗabi'a da wannan sifa kar mu ɗauke ta fa ta zo ta wuce so ake fa mu ringa kwatantawa fatashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu duk abin da kaji sifa ta mutanen kwarai to abin da ake bukata a matsayinka na mumini ka yi kokari ka kwatanta don haka anan Allah ya goye ke akan mutanen Madina mazanjiya wanda suka karbi musulunci da gumugumunsa Allah ya ce wa yusiruna ala anfusihim suna fifita ƴan uwansu mumine akan san kansu Allah ya ce walau kana bihim khasasa ya ce koda suna da bukatar abu wa qala ta'ala wa yud'imuna at'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira innama nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura ubangiji ta'ala wannan aya yana bayani ne game da wata sifa daga cikin sifofin bayi nagari waɗanda za su gaji gidan aljanna a ranar kiyama Allah ya sanya mu daga cikinsu shine Allah yake cewa innal abrara lalle mutanen kwarai masu biyayya ga ubangijinsu subhanahu wa ta'ala masu biyayya ga manzonsa in kiyama ta yi Allah ya ce yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura za su sha wani abin sha na gidan aljanna min ka'sin wato daga wata gidauniya wadda take cikakka don a ka'ida a larauci in ka ji an ce alka'as ba a kiran shi alka'as illa idza kana fihi mashrubun sai idan akwai abin sha ake cewa alka'as amma in babu abin sha sai ka ce kubu wanda Bature ya saci wannan kalma yake cewa kof wanda a Hausa muke cewa kofi, an gane ko, wanda jaminsa shine akwab, kamar yadda Allah yake cewa bi akwabin wa abarib. To shine Allah ya ce min ka'asin, daga wata gidauniya wadda take cikakka. Sai Allah ya ce kana mizajuha kafura, abinda aka gaure wannan abin sha Allah ya ce turaren kafur ne. Sai Allah ya ce ainan yashrabu biha ibadullahi, ido ne wanda yake na abin sha na musamman, daga cikin ababen sha na gidan aljanna, wanda daga shi ne bayin Allah suke sha. Yufajiruna ha tafjira, suna gudanar da wannan ido duk inda suka ga dama a gidan aljanna sai su ja shi kawai. Ubangiji ta'ala ya ce yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustadira, su ne waɗanda suke cikawa game da addawal da alwashin da suka ci tsakaninsu da Ubangijinsu. Sannan wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustadira, suna tsoron yini wanda sharrinsa da muguntarsa, wato mai watsuwa ne shine yini wanda yake na alkiyama. Sai Allah ya ce wa yud'imuna ta'ama, wato suna ciyar da abinci, ala hubbihi, tare da suna son abincin, ala anan bi ma'ana ma'a ai ma'a hubbihi, sai ka hada shi da waccan aya wadda take cikin suratul baqara, wa atal mala ala hubbihi ai ma'a hubbihi. Shine Allah ya ce wa yud'imuna ta'ama, suna ciyar da abinci, ala hubbihi, tare da suna son abincin, suna kaunar shi, za su ciyar da shi miskinan, ga wanda yake talakka. In aka ce al miskin shine huwa alladhi la malala, mutumin da ba shi da dukiya, wa yatima, kuma suna ciyar da maraya, maraya shine wanda mahaifinsa ya mutu kafin balaga, wa asira, da wanda yake fursuna, dan kasu kenan. To dan haka wannan kasancewar yabo ne Allah subhanahu wa ta'ala yake yi akan bayi waɗanda suke na ƙwarai, suna son abin za su ɗauka su bada, illa kasancewar waɗanda Allah ya siffanta a waccan aya ta farko sun fi wanda Allah ya siffanta a wannan aya ta biyu. Me yasa? Wa zai bayyana mana? Domin wanda Allah ya siffanta a wancan aya ta farko, me Allah ya ce wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, suna fifita ƴan uwansu muminai akan son kansu, koda suna da buƙatar abu sai su dangana su barin su, amma su anan suna son abin ne, an gane ku, za su ciyar da shi. Wannan kuma yakan iya nuna cewa kana son abu ba ka da buƙatar shi, amma kana iya ɗauka ka bada, domin me yasa? Saura ne. Amma su wancan mai Allah ya ce walau kana bihim khasasa, ko da suna da buƙatar abin za su ɗauka su ba wanda yake da buƙata, su su dangana su yafe.
Wa an abi hurairah radiyallahu anhu annahu qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qala inni majhud fa arsala ila ba'd nisa'i fa qalat والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلنا كلهن مثل ذلك لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا الليلة فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية قال لامرأته هل عندك شيء فقالت لا إلا قوت صبياني قال علليهم بشيء وإذا أرادوا العشاء فنوميهم وإذا دخل ضيفنا فأطفي السراج وأريه أنا نأكل فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد أجب الله من صنيئكما بضيفكما الليلة متفق عليه.
أبو هريرة الله إكرمه يداك شوى wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yace inni majhudun yace ya rasulullahi wahala ta cin mu lafazin majhud ismu maf'ul ne an ciro shi daga al-jahad idan aka ce al-jahad shine at-ta'abu wal mashaqqa a takeice yana bayyana halin sa yace ya rasulullahi wahala ta cin mu a taimaka min ya rasulullah fa arsala ila ba'dhi nisa'i a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya aika ma wata mata daga cikin matansa a farko dai a wannan gaba ta inni majhud wani darasi zamu iya dauka halaccin mutum idan yana cikin kunci da mawuyacin hali in har ba zai iya jimrewa ba to ya halatta ya bayyana halin da yake ciki domin a taimaka masa a nan inda laifi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai kyale shi ba da ya masa inkari saboda ka'ida malamai suka ce la yajuzu ta'khirul bayani an waqatil haja jinkirin bayani game da lokacin da ake bukata baya halatta a shar'anci cha ya rasulullahi inni majhud yace ya manzon Allah wahala ta cin mu a taimaka mu mi za a yi fa arsala ila ba'd nisa'i manzon Allah sai ya aika ma wata mata daga cikin matansa dalilin cewa idan akwai wani abu ta bada a taimaka ma wannan mabukaci fa qalat wallazi ba'athaka bil haqqi sai tace na rantse da ubangijin da ya aiko ka da gaskiya ya manzon Allah ma indi illa ma tace wallahi babu komai a wajena face ruwa kawai ruwan sha dai akwai amma maganar abinci babu thumma arsala ila ukhra sannan manzon Allah ya aika ma wata matar ta daban daga cikin matansa فقالت مثل ذلك اتما تفقي كوتنتين yanda al'uwarta ta fada tace da rantsi da ubangijin da ya aiko ka da gaskiya ya manzon Allah ba komai a wajena sai ruwa hatta kulna kulluhunna mithla zalik gaba dayan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowace tace ya rasulullahi ba komai a wajena sai ruwa kaddara cewa wannan a ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne matan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya akan su mace tara gaya a gidajen matan shi tara gaba ɗayan su babu abincin da za a iya ba bako ya ci wannan me zai iya nuna mana irin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da iyalinsa da mazan jiya suka rayuwa wadda take ta kunci wanda duniya ba hammin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bace iya abinda suka sa gaba ita ce makoma lahira domin duk wata wahala ta duniya mai yankewa ce wahala ta lahira ita ce dindindin wanda ba ta yankewa har abadan abada don haka cin nasara a rayuwa ta duniya da makoma lahira na karkashin komawa ga ubangiji subhanahu wataala don haka kenan anan a matsayin mu na mu'minai dan ka daga bahunka babu kilo ɗaya karka samu damuwa ɗakin mace tara daga cikin ɗakunan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka nemi dan abin da za a ba bako mabukaci babu sai dai ruwan sha fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fada a cikin jama'a ta sahabbai mai yudhifu hadha al-laila manzon Allah yace wa zai dauki bakuncin wannan bako a wannan dare ma'ana wa zai je ya shirya masa liyafa anan abinda zamu iya dauka na darasi in ka tabbata baka da hali bako ya zo maka to ba laifi kakan iya juya shi zuwa wani wanda zai iya daukan nauyin shi kai bako amma baka da halin da zaka sama masa masauki ko kuma zaka bashi abincin da zai ci kai ma rayuwa ce daman dutse a hannun riga to idan ba za ka iya ba anan sai ka bada shi ga wanda zai iya daukan nauyin shi don haka anan a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka bincika ba a samu ba abinda za a dauki nauyin wannan bako manzon Allah sai yake fada ga jama'a ta sahabbai mai yudhifu hadha al-laila a wannan dare wa zai daukan mun nauyin wannan bako فقال رجل من الانصار انا يا رسول الله sai wani mutum daga cikin Madina yace ni zan dauki nauyin shi ya manzon Allah ni zan dauki nauyin shi alam mi zamu iya dauka na darasi mumini a dukkan wani fage wanda yake na alkhairi ba a buƙatar ya samu lati a fage na alkhairi kamar yanda bayani ya gabata rigaye ake buƙatar mumini su yi mun muku isharar cewa akwai ayoyi biyu a cikin ɗaya a Baqara ɗaya a cikin suratul Ma'ida wanda Allah yake umarnin mu cewa mu yi rigaye zuwa ayyuka na alkhairi fastabiqul khairat domin bayi masu rigaye a cikin ayyuka na alkhairi yabo na musamman Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zuba a kansu a cikin suratul Anbiya da suratul Mu'minun Ubangiji ta'ala ke cewa wa Zakariya iznada rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ubangiji ta'ala yace lalle dukkan annabawan da aka ambata har aka zo kan zakariya da matarsa in ka mai da damir kenan zuwa ga dukkan manzannin da Allah ya ambata kafin a zo kansa ko kuma ka mai da damir kin akan shi zakariya da matarsa ubangiji ta'ala yace kanu yusari'una fil khairat sun kasance suna rigayen juna a wajen ayyuka na alkhairi tare da haka sai Allah yace wayad'una na ragaban wa rahaba suna bauta mana dan kwadan abin da ke wajen mu na aljanna kuma dan tsoran abin da ke wajen mu na azaba ubangiji ta'ala yace wa kanu lana khashi'in sun kasance suna kaskanta kai da ji da bi zuwa gare mu a can cikin suratul mu'minun ubangiji ta'ala yake cewa ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun wal ladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladhina hum bi rabbihim la yushrikun wal ladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون to dan haka wannan mutum a cikin jama'a ta sahabbai da manzon Allah ya ce wa zai dauki nauyin wannan bako a wannan dare sai ya tashi ya miƙe ya ce ana ya rasulullah ya manzon Allah ni zan dau nauyin sa mi za a yi fanqalaka bihi ila rahli sai ya tafi da wannan bako zuwa gidansa fa qala limraati sai ya fada ga matarsa akrimi bayfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace ranki ya dade wannan fa bakon fiyayyen halitta ne girmama shi bako ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umarni yake ba ta yace akrimi bayfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam girmama bakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya girmama bakon ka kai ya girmama wanda ya girmama danka kai ya girmama wanda karrama bako abu ne wanda Allah ya wajabta mana kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa hadisi ne yana cikin sahihai yana cikin bukhari manzon Allah yake cewa duk wanda yayi imani da Allah da ranar kiyama to ya girmama bakonsa don haka zuwa gida ke da wuya sai yake fada ma matarsa yace maza ki girmama bakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya qala limra'atihi sai ya fada ga matarsa lokacin da yazo da bakon sai ya ce hal indaki shay shin ko akwai wani abu na abinci a wajenki fa qalat la tace a babu abinci illa qutu sibyani sai dai abincin yara na kawai abinci dai wanda za a ba wani babu shi sai abincin yara qala sai ya ce allilihim bi shay yake cewa ki lallashe su da wani abu ma'ana dau wani abu ki ba su ki lallashe su don su manta da abincin a ba su wani dan dabino ko ir wata halawa su ringa tsotsa wa idza aradu al'asha in sun nemi abinci sun bukace shi yace fa nawwinihim i kokari ki sanya su barci daddaba su su yi barci na'am ka ji imani wa idza dakhala baykuna yace in bakon mu ya shigo fa adfi istiraja yace i kokari ki hikima ki dubara ki buce wannan hutula dan akwai wata hikima a karkashin buce hutular sai ya ce wa arihi annana akulu, nuna masa cewa mu ma muna cin abincin lokacin da aka ka abincin aka sa gaba, ma'ana ringa motsa hannunki kuma a ringa motsa baki dan yaga cewa mu ma muna ci. Faqa'adu wa akala dhayfu wa bata qawiyya, haka ku al'amari ya wakana, aka kawo abinci aka ajje, sai ta tashi ita matar sai ta ringa famar gyara a ci balbal, kawai sai fitila ta wuce, aka dangana fitila ta wuce a zo a ci abinci, aka ajje abinci baƙo na saka loma, su kuma suna motsa hannu suna nuna masa kamar suna ci kuma ana motsa baki, alhali ku ba sa ci saboda abincin bai taka karya ya karya, abincin yara ne. Baƙo ya shaƙe cikin shi ya kwana a ƙoshe wa ba ta ƙawaye ne, shi da matar kuma suka kwana da yaran nasu gaba ɗaya mayunwata, yara ba su ci abinci ba, shi bai ci ba, uwar gida ba ta ci ba, shi ne a nan ya ce wa ba ta ƙawaye ne, suka kwana wato suna mayunwata, domin lafazin abawa ita ce yunwa, in aka ce ƙawin ma'ana mayunwaci, ƙawuyayin wannan lafazi ne wanda yake musanna, wa ba ta ƙawuyayin suka kwana da yunwa shi da uwar gida. Falamma asbaha, lokacin da ya wayi gari shi wannan mutuma wanda ya dau bakuncin wannan bako, gada ala nabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya sammako wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. فقال في منزل الله يتي دشي لقد أجب الله من صنيئكما بضيفكما الليلة يتي تبس وبنجي تعالى ياي ما ماكي جمد أبندك كأيك تادباقونك أدرنجيا الله ياي ما ماكي لمرونك ديباك غنيفة يا راكن كنا سنا دبقاتر أبنشو أما يتي أي دبارة أسن ياسبتي أدنباس وانا أبسل الله سا كما يتي أبتي هتلا a nuna ma baƙon ana ci alhali ba a ci, shi ake buƙata ya ci. Wanda waccan aya wayu utiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, wannan hadisi shine sababin saukarta, wannan abu shine sababin saukarta, kamar yanda yake cikin sahihul bukhari shine yace laqad ajiballahu, yace tabbas ubangiji ta'ala yayi mamaki, min sani'i kuma bi dhaifikum al-laila, dangane da abin da kuka aikata da bakonku a daren jiya. Mi za mu iya ɗauka na darasi a nan shi ne, za mu tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala raqibun alaina, ubangiji ta'ala mai daku ne a kanmu, duk inda muke Allah yana ganinmu kuma yana sanar da halin da muke ciki, kamar yanda yake cewa inna allaha kana alaikum raqiba, kamar yanda yake fada a suratul ahzab wa kana allahu ala kulli shay'in raqiba, ubangiji ta'ala mai kiwo ne mai daku ne akan dukkan komai. Nan da aka wayi gari suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da ya zo wajen manzon Allah yake cewa tabbas ubangiji ta'ala yayi mamaki game da yanda kuka aikata da baƙonku kai da matarka a daren jiya, wannan kaga a nan bugu da ƙari za mu ɗau darasi, alama ce daga cikin alamomin gaskiyar annabta da manzanci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shin a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'amarin nan yawa kana, ta ina ya samu wannan labari? Ta hanyar wahayi. Sannan wannan yana ƙara tabbatar mana wato za mu fa'idanci siffanta ubangiji, wannan siffantar ubangiji subhanahu wa ta'ala da wannan sifata al-ajab ma'ana mamaki, tunda cewa laqad ajiballahu, tabbas Allah yayi mamaki game da yanda kuka yi da bakonku a jiya. A wata riwaya cewa laqad dhahikallahu min fi'alikum bi dhaifikum al-laila, ubangiji ta'ala yayi dariya game da abin da kuka yi da bakonku a daren jiya, wanda dariya sifa ce daga cikin sifofin ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantacciya ita ta tabbatar masa da wannan sifa, wanda karmu manta tun a cikin babu tauba hadisi ya gabata, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa yabhaqullahu ila rajulai, ubangiji ta'ala na dariya zuwa wasu mazaje guda biyu, suka hadu a fagen daga ɗaya ya kashe ɗaya kuma gaba ɗayan su aka wayi gari a gidan aljanna. manzon Allah yace in har kuna so ku gane wannan shi mumini ne ya fita fagen daga domin yakar abokan gaba wannan shi kafiri ne an fara gumurzu shi wannan kafiri sai ya kashe wannan mumini wannan kafiri bayan ya kashe mumini Allah ya masa dace ya musulunta ya ci gaba da yaki kuma shi ma aka kashe shi gaba ɗaya suka tattaru a cikin aljanna manzon Allah yace Allah yana dariya ga waɗannan illa kasancewar ka'ida duk abinda Allah ya siffanta kansa da wata sifa a cikin alqur'ani ko a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aqida ta ahlus sunna wal jamaa mutabbatar ma ubangijin wannan sifa amma sanin kaifiya da hakikanin wannan sifa sai mu maida ma ubangiji subhanahu wataala domin wannan sifa ta sha bamban da tamu karka fahimci cewa mamaki na Allah irin mamakin mu ne karka fahimci cewa dariya ta ubangiji subhanahu wataala irin tamu ce karka fahimci fuska ta ubangiji subhanahu wataala cewa irin tamu ce karka fahimci hannu ko kafa na ubangiji subhanahu wataala cewa irin namu ne duk abin da yake a cikin tunaninka sifar ubangiji subhanahu wataala ta sha bamban da shi kamar yanda yace mana laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir wani abu bai zamanto ba kwatancin ubangiji subhanahu wataala kuma shi mai ji ne kuma masani ne wannan mai gani ne kaga anan da yace laysa kamithlihi shay'un ya kore ma kansa kamantacce ne ya da duk wani abu da ka sani kuma sai ya tabbatar ma kansa sifar cewa shi mai ji ne kuma shi mai gani ne kenan jin Allah da ganin Allah ya sha bamban da namu yanda kai abinda ake fada a kusan ka zaka iya ji amma abinda ake fada a bayan bangon nan ba zaka ji ba balantana abinda ake fada a gidanka ubangiji ta'ala ko duk abinda ake ubangiji ta'ala yana ji qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah a birnin Madina mace da namiji suna tattaunawa ana jayayya ubangiji da wannan suna canza miyau ita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da abin da ya wakana tsakaninta da mijinta daga saman bakwai Allah ya turo cewa qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka tabbas ubangiji ta'ala ya ji fadar matar da take jayayya da kai fi zawjiha game da lamarin mijinta wata shtaki ila Allah kuma tana kai kukanta zuwa ga ubangijinta daga saman bakwai Allah ya ji abinda ake a duran kasa kaga jin Allah Allah yana ji mu muna ji to amma jin Allah da jin mu ya sha bamban Allah yana gani mu muna gani ganin Allah ya sha bamban da ganin mu kai zaka iya ganin abin da yake gaban ka shin kana ganin abin da yake bayan ka balantana abin da yake bayan ka tangarnan balantana abin da ake a gidanka duk abin da ka sani kuwa ba abin da yake buyuwa ga ubangiji subhanahu wataala Allah yana gane shi inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama dan haka anan Allah yace wa huwa as-sami'ul basir shi mai ji ne shi mai gani ne a cikin suratul insan sai ya tabbatar ma dan adam wannan sifofi guda biyu ubangiji ta'ala yake cewa hal ata 'alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtali sai yace faj'alnahu sami'an basira dan adam mu ne muka maida shi mai ji mai gani to dan haka aqidar ahlus sunna wal jamaa nan Allah ya tabbatar ma manzon Allah ya tabbatar ma ubangijin sa wannan sifa ta mamaki kamar yanda a wata riwaya laqad dhahika Allah manzon Allah ya tabbatar masa da sifa ta dariya to anan kaida sai mu tabbatar ma Allah wannan sifa kamar yanda manzon shi ya tabbatar masa da wannan sifa ba tare da wuhintan masa da wannan sifa kuma ba tare da kamanta shi da halitta sanin kenan hakikanin wannan sifa da kaifiya sai mu mika ma ubangiji subhanahu wataala haka wani yazo wajen al-imamu malik ya masa tambaya dangane da fadar Allah subhanahu wataala ar-rahmanu alal arshis tawa cewa ubangiji ta'ala ya tabbata akan al-arshin sa al-imamu malik ya sunku ya kai sai da jibi yake tu masa ya daga kai sai yace al-istiwa'u ma'lumun saukakar Allah akan al'arshin sa abu ne wanda yake sananne sai yace wal kaifu majhul amma yanda Allah ya daukaka akan al'arshin abu ne wanda ba a san shi ba saboda shi bai bada labari ba alqur'anin sa manzon shi bai bada labari ba sai yace wal imanu bihi wajib yin imani game da daukakar Ubangiji Ta'ala akan al'arshinsa abu ne wanda yake dole, domin in ka karyata ka karyata Al-Qur'ani, duk wanda ya karyata aya ta Al-Qur'ani ya kafirta. Sai ya ce was'alu anhu bid'a, tambaya dangane da kaifiyar yanda Allah ya daukaka akan al'arshinsa, ya ce wannan bid'a ne, domin wani sabon abu ne, Allah bai faɗa ba, manzonsa bai faɗa ba. Dan haka dan al-Imam Malik sai ya ce maza ku fitan mun da shi, yace ina ganin dan bid'a ne. To dan haka irin waɗannan ayoyi masu bayani game da sifofin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, ka'idar da magabatan kwarai suka aje sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da tabi'ai, shine amir ruha kama ja'at bila kaifa, ku shudar da ita kamar yadda ta zo ba tare da kaifiya ba. In Allah ya ce yana da kaza, ka'ida sai mu ce yana da, amma yaya wannan sifa take sai mu ce ba mu sani ba, tunda bai ba mu labari ba. An gane ku? To dan haka shi babi na bayani game da sifofin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala babi ne wanda yake daya-daya. Yanda su wasu malamai suka tabbatar ma Ubangiji Ta'ala waɗannan sifofi guda bakwai, al-qudratu wal-iradatu wal-ilmu wal-hayatu was-sam'u wal-basaru wal-kalamu, malaman asha'ira wannan sifofi guda bakwai kawai suka tabbatar ma Allah, al-qudra da al-irada da al-ilm da al-haya da as-sam'u da al-basaru da al-kalamu, wanda su ne za ka same su a farkon kawaidi. To in kun tabbatar ma Allah cewa yana da qudra, yana da iko, cewa yana da nihi, yana ji, yana gani, yana da ilimi, sannan kuma rayayye ne, sannan kuma yana zance, to waɗannan sauran sifofi me yasa ba za ku tabbatar masa ba? Irin sifa ta huska, kamar yadda yace kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, kullu shay'in halikun illa wajha. An gane ku? Me yasa ba za ku tabbatar masa ba wannan sifa ta huska, kamar yadda ya tabbatar ma kansa, kamar yadda manzon shi ya tabbatar masa? Me yasa ba za ku tabbatar masa ba sifa ta hannu, kamar yadda ya tabbatar ma kansa? Wa qalatil yahudu yadullahi maglula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuqatan yunfiqu kayfa yasha qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta min al-ali innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim aw lam yaraw anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'un layl hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha. Dan haka ba magana cewa mu asha'ira ne, mu asha'ira ne, a'a, mu ahlus sunna ne wal jama'a, ma'ana masu kokarin biyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko masu neman hadin kan jama'a ne. Aqidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da ita, wanda sahabbansa akan ta suka rayu har suka bar duniya, haka tabi'ai da atba'ut tabi'in, wannan aqida ita ce aqida taciciya wanda aka gina ta akan Al-Qur'ani da sunna, wanda ake buƙatar kowane mumini ya rungume ta. Duk abinda ya wulace ta dole ka bashi baya. Dan haka aqidar ahlus sunna wal jama'a, duk abinda Allah ya siffanta kanshi da shi dole mu siffanta shi. Don haka ya ishe ka misali a nan kusa, ka ɗauki muqaddima ta wannan ta risala ta Ibn Abi Zaid al-Qirawani, muqaddima ce ta ciciya akan aqidar ahlus sunna wal jama'a, chai wa annahu fawqa arshihil majid bi zatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi. Sai ya ce Ubangiji Ta'ala yana kan al'arshin shi mai girma, sai ya ce da zatin shi, wa annahu fawqa arshihil majidi bi zatihi, Ubangiji Ta'ala yana kan al'arshin shi mai girma, sai ya ce bi zatihi da zatin shi, sai ya ce wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi, amma duk inda ka sani, wato akwai sanin Allah Subhanahu wa Ta'ala, a wurin kuma akwai kudurar shi. An gane ku? Tare da cewa Allah ya ɗaukaka akan al'arshinsa, amma duk abin da ake Ubangiji Ta'ala yana sane da shi, kuma yana ganin kowa, kuma yana da iko akan kama kowa duk inda kake. Kamar yadda ya ce alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم دان هكا wannan maiya maiya ce amma kowa da kasani ubangiji ta'ala yana tare da shi ma'ana yana sanar da shi kuma yana da ikon kama shi nan insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك يوا إن أوامنا دا سنروا كمرغ دابيو سنروا تفركو na daga cikin ni'imomin ubangiji subhanahu wata'ala akan mu wannan darasi da muke dauka a video wani dan uwa ya sadaukantar da abinda Allah ya mallaka masa domin daukan fili na musamman a gidan talabijin na RTT a kowace laraba daga karfe 9 zuwa karfe 10 insha Allah darasin da ake yi anan wannan laraba da ta wuce aka fara sawa shine fatan mu Allah ya albarkaci dukiyar sa ya albarkaci iyalin sa kuma Allah ya yawaita mana ire-iren sa a cikin jama'a wadanda za su sadaukantar da dukiyarsu domin daukaka addini na biyu kasancewar duk wanda ya daga kansa dai ya san masallacin nan ya canza a kan sati da ya gabata a takeice kusan sababbin fankoki wajen guda 8 wanda ba ni ma ba aka yi dan uwan shi yayi nazari yaga cewa iska ta yi karanci a cikin masallacin nan yaga cewa ai ya kamata a ƙara fankoki yake ba mu shawara muka ce kwarai da gaske mu muka lissafa masa muka ce 8 ya kamata kuma alhamdulillahi kai zai kamar yanda yayi alƙawari ya kai da komai ya hada kenan don haka fatan mu shi ma Allah ya albarkace shi ya albarkaci dukiyar shi ya albarkaci iyalin sa Allah ya yawaita mana ire-iren su a cikin jama'a kuma wannan darasi ne yake bamu wanda shi aikin Allah ba sai an ce ba ka yi sannan za ka yi kai da kanka za ka yi nazari ka gani ya dace a yi in ya so ka yi kokari ka kawo ka saka dukiyarka